إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاء الله تبارك وتعالى وجزاك السلام وأن وجاءكما dai da wannan lokaci da muke ci da wato muke ci gaba da karatun mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna 25 ga watan Ramadana ranar talata kenan ko talata 25 ga watan Ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shaida ce da 26 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa muna cikin suratul hud la'alla kafin ma ya karanta mana abin zai karanta mana da ayoyi ko wasu takardu da ke hannuna wannan yana cewa wanda ya sallama magariba raka'a biyu sai ya sallame sai aka yi masa subhanallah wato ba alama liman ne liman da yake ne ya sallama magariba raka'a biyu ya sallame sai aka masa tasbihi to kamar da yake cewa wai da aka masa tasbihi sai ya yi sujada biyu ya sallame sai ya tashi ya yi gaba ya hukuncin sallah to kaga wannan in na gane abin da yake nufi sallar ai ba ta cika ba ha sallar ba ta cika ba to ita sujudu sahwi sawa'an kabliya ce ko ba'diyya ce ana yin ta ne saboda jab wato a gyara sallah ko a dora ta akan wani tasgaro da ta samu amma wa'annan sujudai kabliya ko ba'diyya wato akan yi su ne sakamakon barin wani abu wanda yake kamar ba rukuni ne ba ba rukuni bane ba wani abu ne wanda yake zai rubuta sallah ba ina fatan gani don haka ga misali mutumin da ya bar sujada misali a matsayin ta na rukuni ga sallah ka ga magana ka ce wai sujudul qabli ko ba'di wannan bai ma taso ba dole wannan sujudan sai ya yi sai ya yi ta ina fatan gani to yanzu kaga a tambayen shi sallar magariba shi yayi amma ya sallaci raka'o'i guda biyu yanzu kenan akwai raka'a guda su kutum da bai yi ba to amma wai da aka masa tasbihi sai su daga badiya ne kuma su jaddu guda biyu ala kulli hali ya ce ya sallame sallar ta kare shi to yanzu kaga wacce raka'a guda su kutum da bai yi ba su jaddu guda biyu za su dora fa ne kun gane abin jini ka ga nan sallar bata cika ba da aka sujudu sahwi da ya a nan ba ta da tasiri ba ta da rana ba ta da afani kun gane yawa da kamata yi lokacin da ya zauna raka a biyu din nan a madadin ya tashi ya kawo raka'o'i guda uku sai samu raukan ruwa ya sallame sallarsa mamu suka ce mata subhanallah to da ya tashi yawa suka ce masa subhanallah yanzu a nan wani ba magana sujada bane kamata ya sai tashi ciko raka an dami bai yi ba kaga adadin rakon sallah sun cika guda nawa guda uku yanzu a nan wurin sai ba a jiya saboda ya kayya sallan sai ya sallame inda bai kamata ya mishi sallame ba shikenan haka ya kamata yi amma idan ce wai ya yi sujada da garkoi guda biyu ya tafi abin shi to sallan sa tsakani da Allah ba ta yi ba don sallan asalin ba ta koce ka ba ya ci game da bayanin da muka yi jiya a kan abubuwan da suka shafi haƙƙin mutane ya ce to akwai wasu mutane waɗanda suka ci haƙƙoƙin mutane ba iyaka ya ce kuma suna son su tuba amma akan wato cewa Allah tabaraka wata'ala ba zai yafi musu ba ya ce to shaidan yana ko ya ci gaba da rinjayensu sai su ci gaba da abubuwan da suke yi na cin dukiyar jama'a domin an nuna cewa babu za a yafi musu ci to saboda haka kamar a wannan matsala menene mafita to abin da an bani tare lalle sai su tuba ma dama sun gane cewa sun yi kuskure a matsayinsu na musulmi shine su tuba ina fatan gani yanzu tubar shine kamar yadda muka faɗa su iyayen da za su yi su maida waɗannan haƙoƙi idan maida haƙoƙin ba zai yi ba to sai su nemi a yafe musu ina fatan gani sai su nemi a yafe musu kun gane sai su nemi al'ummar su yafe musu in sun san yadda za su gane su su nemi su yafe musu sai su yi haka da haka ba zai yi ba sai su bi duk wata hanya da za su bi sai su nemi yafiya akwai wani malami da ni taɓa jin ai masa irin wannan tambaya da jima ma yanzu gaskiya yace irin wannan ba a cewa babu hanyar tuba sai da kamar da shi marutun tambayar ya nuna shaidan kawai sai tusa su gaba yace to ai babu a kaɓi duk wani kawai ko ci gaba yace to bai kamata a ce haka nan ba da bayan kai gaya musu haka to yanzu an taimaki shaidan a kansu an taimaki shaidan a kansu sai abinda za a ci gaba da gaya musu shine cewa su tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala su kyautata tubansu sannan su dawo da haƙoƙin nan in yana yiwuwa idan bai yiwuwa su nemi yafiya to sai yake cewa daga cikin hanyoyin da ake bi na yafiya sai shine sai su yi amfani da kafafen watsa labarai ko ba ku gane ba duk wata kafa watsa labarin da ta sauka sai mutum ya yi amfani da ita ce shi ne wani na wuri kaza al'umma na wuri kaza na ɓangare kaza akwai abubuwa da suka shafe ku wanda ake kaina don haka ina neman yafiyar ku ina fatan gani yadda kalmomi wanda suka kamata sai ya tura a kafafen watsa labarai to ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tuwon shi sai ya haɗa da istighfari da wasu ayyuka na alkhairi da nema musu gafara su ma mutanen da yin wasu abubuwa dai na alkhairi da wannan muna fatan sai ya zama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi ya gafarta wannan da shine wallahu ta'ala ala amma dai lalle ka ce wai haƙoƙin mutane za su sariya haka kawai to wannan yana da wahala amma aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar cikin hadisi ba maganar ka kwashi dukiyar mutane ba da sanin su ba a matsayin saka ba ko yaudara ba ka canye dukiyar su bigar fi bi nafsin ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa ka karbi bashi ma hannun mutum ya yarda da ko ya baka bashi ya baka ya yarda mi ko maka bashi da zimmar zaka biya ce to wannan bashi babu yadda zai ka shiga aljanna sai ka biya shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yayi bayani cewa idan mutum aka kashe shi a matsayin shahidi to shikenan Allah ya yafi masa komai da komai komai da komai ne lafiyar sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi mashi shikenan ya tabbata matsayin dan aljanna kun gane to yana wannan magana ya tabbatar da ita ga wani daga cikin sahabbai to har sai da shi sahabin ya juya sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace a kira shi, aka kira shi ya jaddada masa cewa na'am, yan kashe mutum yayi shahada, to tabbas Allah ya yi masa komai da komai. Yace illa daina fa inna jibrila akhbarani bidhalik, to sai bashi jibril ya bani labarin wannan. To abin da ke sun shanan shine idan ya zama cewa bashi wanda ka karba da yardan mai kuɗi ya baka, aka ce dole sai ka biya shi. Menene tsammanin ka da kuɗin da ka kwasa a matsayin haƙoƙin waɗansu mutane ba da ko sani su ba da yardar su ba? Kar tafi lahira a haka. Yanzu a ganin ku da bashi kan da irin sata satan nan, wane ne fi hadari? Kamar ba ku gane ba ko? Shi kan bashi ne ce ba da yarda aka baka ba? Me ne shi cikin bashi illa dai ka karɓa da niyyar ka ne? Ka biya. To amma muka ce zaluntar mutane shi asalin laifi ne, don ka kwashe kuɗin kuma ba da izinin mutane ba kuma ka zalunce su. Amma in ka karɓi bashin mutum lokacin da aka yi wannan aqad na karɓan bashi, ka cuce shi ne? Ba ka cuce shi ba. Amma cuta a cikin bashi tana iza kuwa ne in ka ƙimi? Ka ƙi biya. Amma ita wacce sata ce, cuta ce zalunci ce mabda'iyyan. To idan bashi da ka karɓa muka ce cikin aminci wanda ba kai cuci kowa a cikinsa ba mabda'iyyan, aka ce sai ka biya shi. Ban min babu aula ka biya ni abin da ka saka. Amma kila ba ku gane wani fa ko? To wannan shine wallahu ta'ala a'lam. Ya ce an yi magana cewa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'iku ba su shiga cikin gidaje ko ɗakuna waɗanda adda hotuna a cikinsu. Ya ce to yanzu ana liƙawa ga bango, to hadda irin waɗannan hotuna duka sun shiga a liƙa hotuna ga bango hakan nan, fadda irin waɗannan hotuna duka mala'iku ba sa shiga inda suke. To matsalar dai hoto wata matsala ce wacce malamai suke da maganganu a kanta. A sasan kamar dai ishara cewa hadisi ya tabbata cewa mala'ika Jibril ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa inna la nadkhulu baytan fihi suratun aw kilabun, ce mu jama'ar mala'iku ba ma shiga wani gida wanda cikin shi akwai hoto ko karnuka aw kalbun ko kuma kadiriya, ina fatan gani. To wannan tabbataccen hadisi ne, ya zo kuma da riwayoyi daban-daban. To amma wani irin hoto ake nufi? Wani irin hoto ake nufi wanda tabbas mala'iku ba ta shiga gidan inda wannan hoton yake? Akwai shi hoto ɗin kashi-kashi yake, wanda shi yasa malamai suke da maganganu da yawa gaskiya. Akwai hoto wanda yake mujassam, wato bi ma'ana kamar wanda aka sassaka shi ko aka yi shi da wani, wato in ce aka sassaka shi na ne aka yi shi da icce ko da dutse dutse haka, ya zama ga sura wata halitta ta Allah an fidda ita da dutse ko da katako ko da dai duk abin da ake yi ko roba ne kuma menene wanda za ka iya kama shi ka taɓa haka, ko ba gane ba? Wannan malamai sun ijma'i da ittifaki kaulan wahidan cewa wannan hoton haramun ne, kuma bai halatta aje shi a wani gida ba. Idan aka aje shi a duk inda aka aje shi mala'iku ba za su shiga wurin ba, ba za su shiga wurin ba gaskiya. Kun gani? Illa abin da zo na togaciya game da yara, ga abin da ake ce mishi lu'uba ko, ya zo cikin hadisin Aisha cewa ɗan yara in ka sai musu ɗan lu'uba hakan nan, to wannan shi ba komai. Amma dai haka kawai ka ɗauki hoto na musta ko na wani zaki ko na wani abu a ka ajiye cikin gida, to nan yana da matsala kwarai da gaske. Ina fatan gani. To sannan akwai hoto shi kuma wanda ya shafi wani abu ne daga cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala, aka yi hotonsa. Hoton sai ya zama cewa an yi shi ne ta ɗaya hanyoyi guda biyu kamar haka, ko dai a yi amfani da wata tawwada ko wani abin rubutu a duka zazzanawa haka da takarda ko ga wani katako kun gane irin wannan sai a zana mutum ko akuya ga ta fito kamar yadda Allah ya halicce ta kun gane ko kuma ya zama cewa zare aka yi amfani da shi dan adam da fasahansa sai amfani da zaruruwa masu launi daban-daban ya haɗa wannan shi ke na kawai sai dai sura ta fito a jikin wani abu zane-zane wanda aka yi shi da zage ce ga hoton mutum ko hoton akuya a zane kun gane to kun ga shi irin wannan hoto za ka iya gani shi kuma za ka iya taɓa shi ina fatan gani amma bambanci shi da wancan shi wancan ainihin yana da jiki ne gangan jiki gare shi shi kuma gaba shi da gangan jiki kun fahimta to shi irin wannan zance mafi rinjaye a gurin malamai kun gane shi ne cewa shi ma bai halarta ba gaskiya bai halarta ba kuma lalle in yana cikin gida mala'iku ba za su shiga ba ya zo cikin hadisin Aisha radiyallahu anha cewa akwai labule da Aisha ta sa aka samu ta sa shi a kofanta wanda labulen jikinsa akwai irin wannan hoton yanzu kun ga labule abin da yake shi da kamar kace ne auduga ko zare zare ko sai zama cikin shi akwai irin wannan hoton da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida ya gani ya nuna da amonsa sosai sa kuma aka ce ya ga mata wannan matsala Aisha ta ce da aka cire labulan sai ya aka saka nadi labulan sai aka cusa shi cikin hilo aka rika kwanciya aka shi kun gane yanzu annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa shi wannan hoton babu inuwa a jikinsa ba kamar irin wancan na katako ne ko na dutse ko na roba ba shi na katako ko na roba in ka aje shi haka ka taba shi kuma ga inuwa a jikinsa ko amma wanda aka yi a jikin takarda ko a jikin katakon nan ko kuma a jikin wato da tawada tawada kenan ko fenti-fenti wanda aka yi a jikin zane kaga ba shi da inuwa za ka yi ganin shi za ka yi shafa shi amma muka ce bai iya tsayuwa da kansa a ce ga shi ka taba shi kamar wancan sannan ba shi da inuwa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ya tsawatar shi yasa suka ce irin wannan to lalle shi ma bai halarta ba gaskiya akwai nau'i na hoto irin wanda shi kuma malamai suka ce za a yi amfani ne da wata basira da Allah bai wa ɗan adam wato sai a yi amfani da na'ura ko dai ma menene sai ainihin ita na'urar sai ta sa a jayo surar mutum ta zama ta yi inikasi a jikin wani abu kun gane kamar kyamara ko wani abu na talabijin kudin wannan abu da ake ɗaukan hoto yanzu na wayoyin nan sauransu wato za ka cewa wani abu ne za a tara kun gane sai ya fizbo ita surar ta jirin ta mutum ana iya jaro ta tana motsi ana iya jaro ta bata motsi kun gane yanzu kun ga ita irin wannan sura irin wannan hoto za ku ga cewa shi dai ba hoto ne mai inuwa ba mujassam ne ba kun fahimta sannan ba jikin tuha yake ba jikin wani abu yake ba abu ne kawai kana ganin shi hakan nan sai dai zaka iya wanka shi ai printing din shi sai ganshi a dawo jikin ne yana da wajibi ta kana gaskiya ko ba haka ba amma ina so in yi magana kamar da malamai suka faɗa game da yadda aka yi aka samar da shi shine cewa asalin sa wato abu ne aka yi inikasin sa yana nan aka zubo shi gashi yana nan wata basira ko wata na'ura ta jayo abin sai kana ganin abin gashi nan wannan malamai suna da magana akan halicin shi ko rashin halicin sa kun gane suna faɗin haka ne ganin cewa kamar ɗan adam bai yi amfani da hannunsa kun gane wajen sawwara wannan halittar ta Allah ba wato ba tawada ko zare ko abin sa saka yi amfani da shi ya yi wannan halitta ta Allah da ta fito cikin hoton ba illa dai kawai wani abu ɗaya ne kara sai ɗaya hoton ya fito wurin kun gane wasu malamai suna cewa wato kasantuwan ya ta hannunsa ya danna ya latsa har hutun ya fito to suka ce shi ma wannan hutun bai halitta ba kamar koyi ne da halitta Allah shi ma suka ce bai halitta ba kun gani amma waɗansu malamai suna cewa wannan ba ka ce mishi koyi ne da halitta Allah kuma har ka ba shi irin hukuncin da ka bai wa'ancan suka ce dalili shi ne kamar da muka faɗa abin in ikasi ne kawai wata na'ura ce basira ce Allah bai wa ɗan adam kawai da an kara ta ɗauki hoton amma shi mutumin ba shi wani abu ba sai suna ba da misali da abubuwa guda biyu suka ce hoton da ake ɗauka da kamara ko da waya ko da nine ne suka ce ba shi da bambanci da idan yanzu ka zo bakin ƙorama kun gane ƙorama ce ƙorama tana da ruwa ƙarƙarƙar masu tsafta kana zuwa kalle ka sai ka gani sai ka zakashin cikinta kuma kai ne in ka motsa ma kana gani kana motsi to sai suka ce kamar haka nan ne gaskiya illa dai shi yanzu ɗan adam an ba shi fasaha ne wannan hoton da za ka tsinka naka cikin ruwa to an ba ɗan adam basira ne ta da zai iya riƙe hoton kun gane ya riƙe shi ya haffaze shi shi ne kawai abin da ya faru sannan suka ce haka matsala take in ka ɗauki ɗaya madubi a cikin gidanka kuma a ina ne kana kara wasu ya gaga ka in ka kara wani kuma sai ga shi ma gashi a cikin madubi suka ce kuma ba ka ce wannan bai halatta ba ba yadda za ka ce wannan bai halatta ba kun gane to almuhimmu matsalar tana da maganganu kwarai da malamai suka yi a cikinta to don haka abin da ke sanar da shi ne matsalar mutane su rika yin hotuna a takarda su sa cikin ofis ko su sa cikin ɗakuna ko a sa cikin gida ko cikin zawiya ko cikin amine su tsakani da Allah wannan bai kamata ba wato ko da ka ɗauki hukuncin cewa shi hoto na takarda misali baya cikin irin hotunan da ake faɗa misali ka karkata kan wannan ra'ayin ɗauka cewa kasantuwan hoton nan na takarda da na'ura aka yi shi ba da tawada aka yi shi ba da zaiye aka yi shi ba aka karkata da ra'ayin da wasu malamai suke ganin cewa wannan hoton baya cikin hotunan da ake cewa mala'iku ba ka shiga gida in yana nan ko da ka karkata wannan ra'ayin muka ce ba daidai ba ne kai ta ɗaukan hotuna kana ratiyawa a cikin ofis a gida ofis a ne da sauransu to saboda wannan dai baya daga cikin aikin magabata abu na farko kenan ina fatan gani to sannan abu na biyu matsala in ka ji an ce an yi saɓani a cikinta wasu sun ce ya halatta sun kace bai halatta ba ga dalili kaza to abin da yake zama kauce ma shubha da kuma wato kauce ma ko kace fita daga saɓani shine ka nisanci ne abin shi kenan sai ka huta kun gane yanzu idan muka ce hoto na takarda baya cikin hotunan da aka ce mala'iku ba sa shiga cikin gida amma wasu malamai kuma suka ce yana ciki wa'annan sun gaba da hujja wa'annan suka ne suka ba da suna su hujjoji to muka ce yanzu wanda shi ya kiyaye gidansa da ofishinsa daga hotuna shi akwai wata matsala tare da shi ne akwai wata shuhata tare da shi to amma wanda ya ɗauki hotunan ya lullika akwai tabbaci 100% wannan fatawa ita ce daidai kun gane abin da kani yawa saboda ka dama idan malamai suka yi khilafa irin wannan to ka ɗauki abin da yake babu shubha a cikinsa babu wata matsala ya fi zama maka salama wannan shi ne abu na farko sannan abu na biyu shi ne lullika hotuna a cikin gidan nan kun gane to da dama yana zama zari'a da kaddasa wasu mutane da girmama wasu a lokacin da haka din bai halatta cikin shari'a ba kun gane wasu da ake lullika wasu ana kallon su ne a matsayin manya ko kallon su ake a matsayin manya masu daraja masu gaza shi saboda ana girmama wasu ana mutu za su haka wasu aka lullika sannu a hankali da gani wannan girman nasu ka har ka sha mamaki ya aka rishin sa'a shi dan yayi tazakkuwa yana baiwa mutane wato ainihin wasu mugayen shawarwari har su rika jin waɗannan mutanen suna da wani tasiri suna iya yin kaza saboda ka sai gaba ɗaya zuciyar shi ta ta'allaku ga waɗannan mutanen ta saki Allah tabaraka wa ta'ala kun gane to wannan duka yana da cikin haɗurran rataye irin waɗannan hotuna a cikin gidaje da zawuyoyi ga masu zawuyoyi Allah ya sakayi wannan dai shine wallahi ta'ala a'lam don haka gaskiya hadisi wannan dai shine zaman salama gaskiya to abin da ba ila lokacin tafi ko bari mu bar sauran har gobe Allah kai mu kamar ni ce muna cikin suratul hudin a farko wanda jiya mun karanta aya ta nawa ne ta uku to za mu tashi kan aya ta hudu lillahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر
نعم فأتي إلى الله مرجعكم ما قوم أكو يزوغ ألا تكي وهو على كل شيء قدير شما يكوني أكن دكا كومي ألا كثر على إنهم يثنون صدورهم سوسنا كركتا دا إرازان سو ليستخفوا منه دن سبوهي مسا ألا كثر على حين يستغشون ثيابهم أيا إن تسكي للب إتواف سو وتسكي للب إتواف سكينا يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke boyewa kazalika ya san abin da suke bayyanarwa innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah masani ne ga mabusiyar kiraza amma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya kenan a cikin ƙasa illa Allah rizquha wace arzikinta daga Allah yake ko illa Allah rizquha wace Allah ya dauka maka kansa ciyar da ita wa ya'lamu mustaqarraha sannan ya san matabbatanta wa mustawda'aha da kuma gurin ajiye ta kullun fi kitabin mubin ko wani daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata da ma inda ba ambata ba fi kitabin mubin suna cikin littafi wato mabayyani wa wallazi khalaqa as-samawati wal arda Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda halicci samai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa kana arshuhu ala alma al'arshin sa ya kasance a kan ruwa liyabluwakum Allah ya haka don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wani ne daga cikinku ya fi kyawun aiki wala in kunta ya kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka ce wasu wa'annan mutanen innakum mab'uthuna min ba'd al-maut lalle ku ababin tayarwa ne bayan mutuwa za a ta da ku bayan kun mutu wani shine innakum mab'uthuna min ba'd al-maut idan kai ga mutu wannan ليقولن الذين كفروا وين سكا كافرتا ذاتو تي إن هذا إلا سحر مبين وأن سنبي كتن شبع فاشي سهريني بينا لي وأن شيلي أجي كما يدل شيء ممكن كان آية تأوكو آية تأوكو إنن كمربا مكي كاشن تبا آية تأوكو إتشي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير wanda a ciki da mai bayanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni cewa bayi su tuba gare shi wato bayi su nemi gafarar sa sannan su tuba zuwa gare shi mu faɗi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan umarni a wurare daban-daban kazalika manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi muhimmancin tuban nan da istighfari da alkhairan da ke ciki sannan muka zo muka ce maiki sallallahu alaihi wa sallama duk da zaman shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar to a matsayin sa abin koyi to sai sunnan ta ma al'umma sigogi daban-daban na istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala don su kwaikwaye shi sallallahu alaihi wa sallam daga ciki muka ce Umar radiyallahu anhu ya gode cewa sun kasance a majalisi daya na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sukan kirga so dari sai da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa rabbi sirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yakan fadi wannan a majalisi daya har so dari wannan nau'i ne na istighfari da kuma tuba ya tabbata cikin sahih muslim kuma daga sahabi Thauban cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan sallallahu sallam ya kance astaghfirullah su'u wanda shi ma nau'i ne na neman gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala Abubakar radiyallahu anhu a rawaito daga gare shi cewa ya roki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da shi addu'a wacce zai rika yin ta a cikin sallarsa ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim haka sai ma Abubakar radiyallahu anhu wanda muka ce shi ma wata siga shi da istighfari ta neman gafara ubangiji da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imam muslim ya rawaito kuma daga ali bin abi talib Allah shi yarda da shi ali bin abi talib yake cewa inna akhira ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bayna at-tashahhud wa at-taslim allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت علي بن ابي طالب يجي قرشن ابين ده صلى النبي صلى الله عليه وسلم yake karantawa tsakanin tahiyya da sallame sallah to kun sai idan mutum yayi tahiyya a sallarsa abinda aka shar'anta masa ba wai kana cewa abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko yawa in ka karanta tahiyya sai kai mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya daga nan to sai kai addu'i ga zo cikin hadisi idan annabi ce dan ɗayan ku yi tahiyya yayi salati ga annabi thumma liyatakhayyar min al'atiyati ma ko a ajabahu ma ajabahu ko kuma a ajabahu sannan ya zabi addu'i irin waɗanda suka hi bashi sha'awa waɗanda ya so to Ali bin Abi Talib yake cewa ƙarshen abin da annabi ke karantawa bayan ya yi salati bayan ta yake na kafin ya sallame sallansa yakan ce allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu allah ka gafarta mani abin da na gabatar da abin da na jinkirta wa ma asrartu wa ma alantu da abin da na koyi da abin da na bayyana wa ma anta alamu bihi minni da abin da kafi ne sani shi ya allah anta almuqaddim wa anta almuakhir allah kai ne mai gabatar suwa kai ne mai jinkirtar suwa la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga wannan ita ma siga ce ta istighfari da su ba da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma aka haddade mana inda ake karanta ta a cikin sallah shine karshe karshe kafin ka sallame sallah ko Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya sahaha shi daga Zaid bin Haritha Allah ya shaida da shi yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف وتوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله العظيم إنا نيمن غافر ألا مجرما الذي لا إله إلا هو وأن باب أبن بوتا دقت يا أبي سيشن تاتيشي الحي القيوم رأيي سيئي wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa gare shi duk wanda ya faɗi wannan maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ghufira lahu to an gafarta masa wa in kana farra min az-zahf ko da ku ya gudu ne a wurin yaki ka san gudu a wurin yaki yana daga cikin kaba'ir az-zunub kun gane ai to wannan shi ne yace ko da mutum ya gudu a wurin yaki indai wannan istighfarin to Allah ya gafarta masa wannan muka ce ita ma ɗaya ce daga cikin sigogi da neman gafar Allah da tuba gare shi da suka tabbata daga Annabi alaihi salatu wassalam Al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce sayyidul istighfar an taqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ما يكي صلى الله عليه وسلم شو قبر إسك بفعلي جمع ليا شيني كشي اللهم أنت ربي ألا كيني أبنجينا خلقتني ألا كي كحل تشيني واتو وأنا عبدك ni kuma bawanka ne ya Allah wa ana ala ahdika wa wa'dika ni na kan alƙawlinka wato ahd shine alƙawli wa'd ma shine alƙawli waɗansu malamai suka ce wato ahd shine umurni kun gane ko wa'd kuma shine alƙawlin da mutum ya tsakanin shi da Allah to ina kan umurnin da ka bani sannan ina bisa alƙawlin da ke tsakanin da kai na bautan ka kai kadai mastata'tu gurgurin ikon da na samu a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman kanka ya Allah daga sharrin abin da zan aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina iqrari da itirafi da ni'man da kai mani ya Allah wa abu'u bi dhanbi kadhalika ina iqrari ina tabbatarwa ina itirafi da zunubina cewa ni mai zunubi ne a gaban ka ya Allah فغفر لي يا الله كذا غفرت مني فانه لا يغفر الذنوب الا انت للي يد لما ديكي وما يغفر الذنوب سي كاي مايكي صلى الله عليه واله وسلم يتي ومن قالها في النهار دو ودي كرنت wannan sayyidul istighfar da rana muqinan biha yana mai sakankancewa da abin da take kunshe da shi famata min yawmihi sai mutu a wannan yini قبل ان يمسي غبانين يما تي يتي فهو من اهل الجنه كتو ندان الجنه ومن قالها من الليل شدو وند كوما كرنتا wannan sayyidul istighfar cikin dare وهو موقن بها yana mai sakankan cewa da ita famata قبل ان يصبح يموت غبانين gari ya waye ko ya waye gari فهو من اهل الجنه yana shi wannan yana cikin ahli janna to kaga wannan ita ma sayyidul istighfar muka ce wata siga ce ta istighfar ne mai matukar muhimmanci da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane ko yanzu su bayi kenan Allah ya umurce su da su nemi gafaran sa wa ni astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ko to wannan tubar idan bayi suka yi ta tare da wa'ancin sharuɗa da muka ishara zuwa gare su jiya da yaqini sannan aka samu kuma abin da suke kira shi intifa'ul mawani' wato koda kai tuba kuma an samu sharuɗin tuba da sharuɗin neman gafara ubangiji da suka ce kuma akwai wasu abubuwa da ake ce da su almawani' kuma lalle sai an wayi gari a cikin istighfarinka da tubanka wato wannan abubuwan sun zama sun koru babu su in ɗaya daga cikinsu yana nan bai koru ba to istighfarin da tuban bai yi ba kuma babu tasiri gare shi kun gani daga cikin mawani na tasirin istighfari da tuba suka ce shine mutum ya tuba wato ba tare da yaqini ba wato kawai yana matsayin marafkani yana tahonin astaghfirullah bai ko san me yake faɗa ba ko ku gani ba sai kuma kalbuhu babu yaqini a cikin abin da yake faɗa na istighfari ko tuba wannan mani' ne ba zai ba da dama Allah ya karɓi tuban nasa ba kun gani saboda ka sai an samu yaqini cewa mutum yana da ya halarta zuciyarsa kuma yana da tabbacin kamar yadda Allah ya alƙawarinta masa zai karɓi tubarsa haka ɗin ne kun gani sannan suka ce an ka samu shagala ta yadda kamar ni faɗi a da zulnan cewa mutum yana ta faɗin abin da bai ko san me yake faɗa ba ko ka ce fatan baki kawai take faɗa zuciya ba ta ko san me kake faɗa ba kun gani rera abin kawai kake yi ga bakinka amma zuciyar ba ta da alaƙa da wannan wannan istighfari da tuban da kake da fatan baki zuciyarka ba ta alaƙantu da shi ba to shi ma wannan ba shi da tasiri kuma ba zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tuban ba ba zai sa istighfari ya yi tasiri ba kun gani sannan suka ce kuma daga cikin abin da zai sa istighfari ya zama cewa bai yi tasiri ba kuma Allah bai karɓe shi ba Allah ya kiyaye suka ce shine mutum ya saka bid'a a cikin al'amarin istighfarin nasa saka bid'a a cikin istighfarin ka mutum na iya saka bid'a a cikin istighfarin sa a daidai lokacin da zai iya zama kila istighfarin a ce dole sai ranka za ka yi ne zo a tattara wasu awrad na istighfari yawo a ce to waɗannan su ne na istighfari na neman gafarar Allah yawo amma ba a yin su sai ranka za rana ka za ka yi da bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to wannan za ka yi ta yin shi a rana ka zaɓin bai da wani saboda ka kirkiri a cikin istighfarin ka ko a ce maka duk aiki kaza ake yi ko ku gani ba ce maka wannan za ka yi shi ne da ƙarfe kaza ya zama kuma ƙarfe kaza da aka baka ko lokacin da aka baka babu sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan to shi ma sai zama kai bid'a yin bid'a sai ya hana Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tuban da istighfari kuma sai zama ba zai tasiri ba kun gani haka kuma malamai suka ce a daidai lokacin da aka samu sigogi da yawa wayannan kaɗan ne muka faɗi ba sigogi da yawa suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama na istighfarori da neman tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala masu kyau da annabi ya koyar to na daga cikin abin da ke bid'antar da istighfari mutum a kirkira masa wasu lafuzza na daban a ce kyale na annabi ga wasu suni sun yi na annabi falala kun gani ce ga wani istighfari ka karanta shi za a yafe maka za a yafe ma mutum dubu na zuriyarka wajen uwarka da wajen ubanka ko ku gani ba ka karanta shi so guda ko so ɗari uku za a gafarta maka a gafarta ma zuriyar wajen babanka zuriyar wajen babanka mutum dubu ɗari kaza nan gaba za ka haihuwa su ma mutum dubu ɗari kaza za a gafarta musu jikokinka da ta taba kullum kaga wannan zai zama bid'a gaskiya zai zama bid'a to shi yasa malamai suka ce istighfarorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wa'anda ya kayyade musu lokaci ko wurare ko ba haka ba wasu kuma an nuna yakan yi su mutalaka akwai wasu an yi ishara da adali shi yakan nemi gafaran Allah ya tuba gare shi aksar min sab'ina marra a wata riwaya yayi so dari to ire-iren wannan su ne ya kamata mutum ya yi taqayyudi da su ya kula da su a rayuwarsa sai istighfar sai ya fa'ida ya amfane shi kun gani to duk lokacin da mutane suka yi istighfari da irin waɗannan abubuwa da malamai suka yi ishara zuwa gare su kun gani to yanzu abin da zai faru shine sai istighfarin yayi tasiri yayi amfani ya samu natija natijar ita ce abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa bayan ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sai ce yumatti'ukum mata'an hasana wannan shine natijar shine sakamakon shine jaza in dai kuka yi istighfari kuka tuba zuwa ga Allah da kula da dukkan sharuɗan da malamai suka zakuro suka tattara ma al'umma cikin nassoshi to sakamakon da natijar shine Allah zai jiyar da ku dadi shine yumatti'ukum Allah zai jiyar da ku dadi mata'an hasana jin dadi mai kyau ila ajalin musamma zuwa ajali a ni'amatu kun gane ko to wannan malamai suka ce abin da ya shafi abin da za ku samu a duniya kenan fa akwai abin da za ku samu a lakira yana nan gaba za a faɗi shi wannan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma alkhairi da falala da fa'idodin istighfari kenan a ina a duniya saboda ka Allah zai jiyar da ku dadi ku samu kwanciyar hankali da har ku zo ku mutu annabi hudu alaihi salatu wassalamu ya ga mutanensa ya ce wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw anhu mujrimin ya ce wa ya qawmi ya ku mutanina istaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi kamar da muka faɗa a farkon sura haka annabi hudu ya kira mutanensa ya gaya musu ya ce idan kuka yi wannan to shi Allah a ɓangarensa yursilis samaa alaikum midrara zai aiko muku sama tana mai yawan zuban ruwa zai arzita ku da ruwan sama masu yawan gaske to su kuma ruwan sama jama'a su ne tushen arziki wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adu idan Allah ya arzita al'umma da ruwan sama to ya gaba su duk arzikin da kake tunani kun fahimta wani abin mamaki sai ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sannan bayan Allah ba ku ruwan sama din nan mai yawa mai albarka to zai karfafe ku wato zai kara muku karfi wa yazidkum quwwatan sai ce zai kara muku wani irin karfi abin sha malamai suka ce sai Allah kawo quwwatan ne a matsayin nakira zai zama cewa quwwace irin quwwa za ta shigo nan wa yazidkum quwwatan Allah zai kara muku wani irin karfi saboda ka ƙara muku ƙarfin jiki ƙarfin tattalin arziki ƙarfin makamai ina fata na ni ƙarfin lafiya duk wata ƙuwa da za ta amfani da adam Allah zai ƙara muku ita wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ce wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna mujrimai kuna masu aikata laifi kun gane ko to duka wannan sanadiyar istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake bada wannan saboda ka gaskiya yana da kyau mutane su rike istighfari da tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan lamuransu kuma su rika halartar zukatansu lokacin da suke yin wannan to za a wayi gari dukkan matsalolin da mutane suke fuskanta ko suka dadibiye su Allah zai yi musu su gaskiya za mu ƙara wannan bayani a darasinmu mai zuwa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ma babu shakka istighfari wani abu ne mai tasirin gaske istighfari da tuba ga Allah wani abu ne mai tasirin gaske wajen samun al'umma mafita a duniyar su da lafiyar su haka wannan shine babban makamin da ya kamata musulmi gaba ɗaya su rike su koma ga Allah su amfana duniyar su da lafiyar su muna fatan abin da muka faɗi daidai bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shema mu ladan sa wanda muka kusura kuma muna fatan Allah ya yafi mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatan uwa Allah ya samu dace akwai dan uwa injiniya Adamu Atakhir wanda aka fi sani da Malam Adamu Dan Agaji to Allah ya sun ziyarto mu a wannan wuri a matsayin su na masu kula da harkar watsa labarai a ƙungiyar jama'atu zalikal bidi a kamar sunna na jihar Kebbi muna musu fatan alkhairi muna maraba da halattun su a wannan majalisi muna godiya Allah ya saka da alkhairi, muna da sauran emiti suka zan ba da azin magana gare shi la'alƙila yana da wata kalma.
Wannan ziyarar a jihohi da dama wasu ku sun gani, amma dai ina ba ku tabbacin cewa daga cikin tasirai masu tsada ba wai don ganin malam ba, ina faɗin wannan maganar ne saboda mu ƙara ba da himma da kuma kwaɗaitar da mu akan zuwa wannan tasir. Ba kowane wuri za ka samu irin wannan tasir ba, wanda za a kawo duk wani hadisi, duk wani maganar malamai da ta shahi wannan ayat a zo a yi ma bayani. Wallahi tafsiri ne mai tsada wanda ba ko ina ake samun shi ba. Ina ganin wuri uku kawai na san na taɓa samu ne a Najeriya. Irin wannan tafsir shi ne ake gudanarwa a masallacin An-Nur da ke Abuja, da kuma area 11 wanda wani atsa'u ɗan gidan malam Sheikh Alhassan Sa'idu Jos Marigayi ke gabatarwa sai wannan. Wallahi wannan su ne kawai irin tafsiran da ake da su a Najeriya. Aikin harkar social media harka ce wadda nasara ya kawo, kuma alhamdulillah yanzu malam ya yi bayani cikin tambayoyin da ya ansa game da halaccin hoto, inda ya rarraba mana shi hoto mai motsi, hoto na zane, hoto mai inuwa, wato wanda aka gina da laka ko da roba ko da ƙarfe ko makamancin haka. So dangane da wannan nake son in jawo hankalin mu akan cewa yanda Bature ya kawo social media don wata batsala ko don chatting ko don wani sharholiya, mu ko muka jiye wannan abin ya zawo muna yada da'awa da ake yi a social media ce. To ina son da Allah matasa musamman waɗanda suke da Android kuma suna da dama, da Allah su taho su ci gaba da bada nasu gudunmuwa. Yanzu zama nan yanda muka yaɗa shi a GBS Nigeria da GBS Kebbi, waɗanda suka gani a wancan website da waɗanda za su gani zuwa Anjima, wala sai sun ninka ninkin ba ninkin waɗanda an zaune nan masallacin. To ashe ko in mutum ya zama ya yi haka nan, to ya musharaka da wanda ya yi da'awat da kuma wanda ya yaɗa da'awat. Saboda haka da Allah kan mu bar wayan mu kawai da chatin kawai na banza, mu so mu rinka yaɗa irin waɗannan abubuwan domin gobenmu. Da fatar bayan ƙara wannan tafsir za mu samu waɗanda za su sa wannan wayar tasu nasa cikin group da a cikin nan cikin birnin Kebbi da kuma wajen birnin Kebbi. So in kuka gani za ku gan shi, in kuka yaɗa shi ma zai yi tafiya haka nan. To irin wannan shi muke so kasance mu jawo hankalin matasa da kuma waɗanda suke da lokaci, waɗanda suka san harkar internet, da Allah su bada haɗin kai. Jiya muna rahin a Tiku mun samu mutum ya yi da goma waɗanda sun ka yi rajista cewa za su zo su ci gaba da yaɗa da'awar da duk ake yi a nan garin da kuma Najeriya ga baki ɗaya. A nan nake cewa malam mun gode ƙwarai da aka ba mu wannan dama da kuma tarbar da aka yi muna. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sanya wannan a cikin mizani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Injiniya Adamu Adamu, Allah ya saka da alheri shi kar jagora. Ana sanar da ƴan uwa cewa insha Allahu ta'ala wannan tafsiri mai albarka gobe za a rufe shi a cikin wannan masallaci. Sako na biyu kuma committee marayu gobe na wannan masallaci za su fara rabon kati ta raba abinci. Don haka ga za a waɗanda duk sun kasan sun yi rijista suna iya gobe ƙarfe 10 na safe. Wanda suka yi rijista za a kira wayoyinsu sai su zo su anshi kati ranar rabon abinci, ran juma'a sai su zo su anshi abinci. Ubangiji Allah ya saka da alheri. kuma muna kira ga duk wanda ya san yana da tashi gudunmuwa ta yada wannan tafsiri ta waton sunna tibi ko wani abu ko wanda zaka ba wani shawara a yayi wannan aiki na alkhairi ka wuri bude yake ka tuntubi committee tafsiri insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya kara jagora tafsirin mata goma na sahi waje za su zo su ansa ba nan cikin masallaci ba akwai tafsirin mata wanda ake yi cikin masallaci duk wanda za su zo za su iske wanda ke bada kati waje sai su zo su ansa tun ƙarfe 10 na safe nan cikin baranda Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marayi kake za a baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh